الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a nan cikin garin dutsen jihar Jigawa a wannan rana ta Alhamis wanda yau 25 ga watan Ramadan hijiran manzon sira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wanda kuma ya dace da 4 ga watan 4 miladiya 2024 muna cikin suratul fathi sura ta 48 a jerin surorin alqur'ani daga al-fatiha ya zuwa kanta wannan aya wacce aka karanta a halin yanzu ta 4 an karanta ta ajiya lokaci bai ba mu damar ambato wa'ansu daga cikin maganganun malamai da suka yi ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa huwal ladhi anzala sakinata Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya saka natsuwa fi qulubil mu'minin a cikin zukatan mu'minai liyazdadu imanan ma'a imanihim domin su dada samun wani imani akan imanin da suke da shi walillahi junudus samawati wal ard rundununin samai da nakasai na Allah ne shi kadai wa kana Allahu aliman hakima kuma Allah subhanahu wataala ya kasance mai zuzzurfan sani mai zuzzurfan hikima yayi wannan liyudkhilal mu'minin domin ya shigar da mu'minai maza wal mu'minat da kuma mu'minai mata jannatin wa insu aljannatai na musamman tajri min tahtiha al-anhar wanda goramu suke gudana karkashin gine-ginen wannan aljanna khalidina fiha kuma su madawmani a ciki wa yukaffiru anhum sayiatihim kuma Allah yayi wannan domin ya kankare musu wato kananan laifukan su wa kana zalika inda Allah fawzan azima wancanan ka ya kasance rabo mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya da wace ta biyo ta suna nuna mana tukuici mai tsada wanda Allah ya yi wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sakamakon juriya da hakuri da suka yi kuma a daidai lokacin ayar tana nuna mana ita ta farko ta aya ta 4 irin ta 10 da Allah ya yi musu ya hanna kafafuwansu su zame wurin da ba kowa bane zai iya tabbata a irin wannan yanayi akan manufa mun yi bayani cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi wannan doguwar tafiyayya a matsayin sa na annabin Allah mafi daraja a cikin annabawan Allah kuma ya taho da zababbun bayi da suka fi kowa daraja in ka cire annabawa sannan kuma ya taho don ya bautata ma Allah a wuri mafi daraja in ka kalli waɗannan manya-manyan matsayai a ce kuma manzon Allah ya koma wannan buƙatar bata biya ba abu ne wanda zai girgiza imani abu ne wanda zai kawo shakku ga wanda Allah bai tabbatar da zuciyarsa ba shin kuwa Allah nan yana da iko shin ku shi ya aiko manzon nan ya ku yadda da abin da muke mu ne kuma mafi ya daraja duk wannan abin zai iya shiga a cikin rai sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yadda kowa ya san matsayinsa na girkuwa a cikin imani wanda annabi alaihi salam yake cewa yayi mafarki ya ga sahabbai da riguna wani rigarsa a bakin cibiyarsa wani a bakin gwiwarsa wani a ƙorinsa wani a waje kaza amma ta Umar sai ya ga tana jan ƙasa sabai suka ce me ya fassara wannan ya ce imani ma'ana imanin sayyidina Umar in ka kwatanta da sauran sahabbai to gaskiya ya zarci nasu to amma duk da wannan kafuwar imani ku duba shi yake tambayar manzo alaihi salam shin wai ba mu ne akan gaskiya ba ba mu ne idan an kashe mu yan aljanna bane su kuma ainihin yan wuta in mun kashe su to dan me za mu karbi kaskanci a cikin sha'anin addinin mu kun ga wannan wani abu ne wanda dole sai ya girgiza zuciya dora akan abin da muka faɗa jiya Allah ya yi wa manzon Allah alƙawari za su shiga makka za su yi dawafi to suka ga duk wannan abubuwan gabaki ɗaya kamar babu abin da ya tabbata wallahi in ba isbati daga Allah da zai wa bawa ba wani ma zai iya barin addinin daga wannan wunin yace in dai har za a yi wa manzon Allah haka to kenan babu wanda zai samu wani tabbas to sai dai hikimomi ne Allah yake koyewa gwalagwalan abubuwa Allah yake koyewa na farin ciki da daraja a cikin bacin rai to sai yake cewa huwal ladhi anzala sakinata Allah shine wanda ya saukar da natsuwa ya saka natsuwa fi qulubil mu'minin a cikin zukatan mu'minai me ake nufi da natsuwa malamai sun ambaci ma'anoni wasu suke cewa shine athiqatu bi wa'dillah mutum ya aminta da alƙawarin Allah ya yadda cewa duk abin da Allah ya alƙawari ko bai tabbata a yanzu da yake so ya tabbata ba to wannan alƙawarin gaskiya ne kuma Allah subhanahu wata'ala zai tabbatar da shi wasu suke cewa natsuwa shine sakankancewar zuciya ya zama ta sallama ta sakankance babu wani ta baba ko inda a cikinta saboda haka ta yi da ta sallama wasu malamai suka ce wannan shine abin da ake nufi da ainihin natsuwa kuma Allah sai ya ce fi qulubil mu'minina Allah ya nassi cewa sahabban nan masu imani ne kuma ma aka kawo abin da alif da lam fi qulubil mu'minin a cikin zukatan mu'minan nan sanannun mu'minan nan to a cikin zukatansu Allah ya saka wannan natsuwa za mu ga cewa idan mun ci gaba a cikin wannan sura Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba wa maghanima katiratan ya'budunaha wa kana Allahu azizan hakima wato wannan ayar za ta nuna maka girman sahabbai da kuma yadda Allah yake ji da su kaga sai da Allah ya kawo lamu wacce take ta kasam ko kuma ta akidi laqad radiyallahu tabbas Allah ya yi yarda kuma wallahi duk wanda Allah ya yarda da shi ba zai yi asara ba har abada radiyallahu 'anil mu'minina Allah ya yarda ga wayannan mu'minan nasuwa ake nufi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wayannan da Allah yake wannan tabbacin akan su, ku sani cewa akwai Abu Bakar shine lambar farko in ka tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai Umar, sayyidina Usman saboda shi ma aka yi bai'atul ridwan, kada ku manta wala Allah ko na faɗa ko ban faɗa ba na manta, lokacin da mushrikan Qurayshawa suka tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba zai shiga Makka ba, sai ya tura sayyidina Usman yace ya ji ya faɗa wa Qurayshawa ba yaƙi ya zo ba, ya zo domin ya girmama ɗakin Allah ya umara. Sayyidina Usman ɗan dangi ne, wani ɗaya wani biyu wala Allah ma na uku ba ga sayyidina Usman ba, sai ƙanzan kurege ya yaɗu cewa an kashe sayyidina Usman. Manzo Allah ya salamu, to inda sun kashe Usman sai mun yaƙe su. Kun ga a lokacin Manzo Allah ya salamu sai ɗaga ɗayan hannunsa ya ce hazihi li Usman, wannan ta Usman ce, sai manzo Allah ya taffa, ma'ana yanzu an yi masa yana Usman taffa da hannun da ya fi nasa. Duk sahabbai suka tai suka yi wannan taffa ga manzo alaihi salam, sun yi masa bai'a, sun yi masa mubai'a akan wannan manufa ainihin da za a yi. To kun ga anan in ba munafiki ba ko kuma masu addini da limamai 12, ba wanda zai isa ya tuhumi sayyidina Usman wai ya ce ai shi bai je bai'atul ridwan ba. To saboda wa aka kullata, saboda shi kuma ma aka yi masa taffa cewa an ari bakinsa, an sha masa zuma, an yadda cewa wannan taffar idan yana nan zai yi, kai sai ka ce ma shi ne na farko da ya taffa. To kenan wannan yardar da Allah ya faɗa sayyidina Usman yana ciki, kai kama ce waɗannan goma da aka yi masu bishara da aljanna duk suna ciki ga baki ɗaya. Yace idh yubayi'unaka, yayin da suke yi maka taffa tahta shajara, ƙarƙashin wannan bishiya, fa alima ma fi qulubihim, ku duba wannan gabar. Allah yace fa alima ma fi qulubihim, Allah shi ya san abin da yake cikin zukatansu. Na gaskiya da imani ko akasinsa? Na gaskiya da yaqini da imani. Kenan ashe wannan gatan da Allah ya yi masu gini ne akan abin da Allah ya gamsu ya da su ya kafu a cikin zukatansu na yaqini. Saboda haka da Allah ya kalli abin da yake cikin zukatansu, fa anzala sakinata alaihim, Allah sai ya saukar da nutsuwa a cikin zukatansu. Wa asabahum fathan qariba, kuma Allah yayi musu kyauta da sakamako da wani bude na kusa kusa. Ma'ana malamai suka ce shine ghazwatu khaybar, domin bayan wannan bai'atul ridwan an je an yi yakin khaybar ba da dadewa ba, bal malamai suka ce ba amma ba wani dama ya shiga yakin khaybar ba in ba wanda suka yi wannan taffa ba, su kadai aka ba dama. Wasu malaman sira sun ce akwai ɗan tawagan Ja'far ibn Abi Talib wanda su suka yi hijira zuwa Habasha sun dawo daidai wannan lokaci, to su ma an ba su dama sun shiga cikin wannan tawagan. Me shahid a cikin wannan? Allah ya nuna sahabbai daga baki har zuci mutanen kirki ne, bal zuciyar tasu ita ce mafi nagartatta duk abin da za a gina akai za a gina. Kuma hadithi yana cewa Allah subhanahu wata'ala baya kallon jikunkunan ku, dogo ne kai, gajere ne kai, fari ne kai, baki ne kai, dan birni dan ƙauye, duk ba wannan Allah ke kalla ba, abin da yake cikin zukatanku da kuma ayyukanku, wannan shine ma'auni madubi a wajen Allah subhanahu wata'ala. To kun ga ko babu wata aya da ta nuna nagartar sahabbai, to wallahi wannan ayar ta isa. Shi ya sanya ma a lissafin daraja da malamai suke na sahabbai, lambar farko su ne ahlu badar, wanda hadithi yake cewa manzo al-salam da kansa yake cewa Allah ya kalli mutanen badar ya ce ku yi abin da kuka ga dama an gafarta muku. Saboda ka duk wanda ya je badar babu dan wuta a cikinsu. Sannan su ma wa'annan ahlu bai'atul ridwan tunda Allah ya ce ya yarda da su me ma'anar wannan ba wanda zai shiga wuta a cikin su to wasu malamai suna kawo su kusan kaman matsayi ainihin nabiyu domin cikin su akwai al-muhajirun akwai al-ansar ina fata mun gane to nan sai yake cewa huwal ladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin shine ya saukar da nutsuwa a cikin zukatan mu'minan nan me yasa Allah ya musu wannan li yazdadu imanan ma'a imanihim domin su sake samun daduwar wani imani na musamman akan imanin da suke da shi akwai athar na Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa duk da cewa wasu malamai suna cewa akwai dan da'af a cikin isnadin amma dai malamai sun yi istishhadi da shi akan wannan aya cewa matakin farko Allah subhanahu wata'ala ya kallafa wa sahabbai tauhidi da aqida ya umarce su da kalmar shahada da takan kama a cikin zukatan su ta zauna daram sai Allah ya musu umarni da sallah da suka ɗebe kewa da sallah Allah sai musu umarni da azumi shi ma suka ɗebe kewa da su Allah ya suka ɗebe kewa da shi Allah ya umarce su da zakka sannan Allah ya umarce su da haji Allah ya umarce su da jihadi ma'ana ya zama umarni bayan umarni ibada bayan ibada duk lokacin da Allah zai dada masa wani abu to za su daka samun imani akan wanda suke da shi da wannan aya da makamantanta malaman sunna suke cewa al-imanu yazidu wa yanqusu imani ba wani sandararren abu bane yana daduwa yana kuma raguwa ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى اتكين رسالته ينا cewa yazidu bi ziyadati al-a'mal wa yanqusu bi naqsiha duk lokacin da mutun yake dada ayyuka na biyayya ga Allah to yana habaka imaninsa yana dada imaninsa ayoyi da yawa sun ambaci cewa lalle imani yana daduwa sannan kuma ainihin duk abinda zai dadu to lalle zai dadu فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون الله سبحانه وتعالى أولنا آية أنبتا تيوى دلوكة أن الله يسوكي سابا وحي دلوكة أن الله يكاوس آوي القرآن توسيونا آيو صدقا ومواسي إيماني إيماني su dada habaka imaninsu malamai suka ce imani a cikin zukata yanda ka san fitilu haka imanin yake fitila suna ta tara wata tafi wata haske wata zaka samu haskenta mai rauni ne yanzu dauki irin fitilan kakannin mu a ci balbal kida wasu ba san a ci balbal ba to amma dai kun san fitilan kwai fitilan kwai ba za ka hada ta da fitilar ruwa ba ita ma fitilar ruwan dai ta so ma zama wa khabaru kana ba dai wa suka fitilar ruwa ba a halin yanzu to amma dai za ka iya hada fitilar kwai 20 ba ta yi hasken fitilar ruwa ɗaya ba sannan fitilin ruwa ka hada su da yawa da yawa ba za su kai irin abubuwa da muke da su na hasken kwayayen lantarki a halin yanzu ba to haka imani yake a cikin zukatan masu imani duk lokacin da imani ya fi ƙarfi ya fi haske to mutum ya fi sanin Allah ya fi sallama wa dokokin Allah da kuma bin dokokin Allah sau da ƙafa duk lokacin da imani ya yi rauni to a lokacin ake samun koma baya a lokacin ake samun shakku a lokacin ake samun tababa da inda-inda da ma ƙin karɓar waɗansu dokoki wajibabu daga Allah subhanahu wa ta'ala kenan wannan aya za ta nuna mana ya kai dan uwa kai dukkan mai yiwuwa ya zama imanin ka karuwa yake ba raguwa yake ba gaba yake ci ba baya yake ci ba gaskiyar lamari wasu za ka samu baya suke ci akwai mutumin da za ka san shi da kokari a da da kwazo da kazar-kazar
duk inda ake abun alkhairi yana cikin sahun gaba. Amma kash sai ka samu wasu kin shekaru ko wasu watanni ya zama kura baya, duk wannan abubuwan da ake samun sa a zaman gaba za ka same shi ba. Ba a sani ba, miyagun abokai ne, shaidanu ne, shayatin insi wal jin, me ya faru Allah ya kiyaye. Amma dai wannan aya tana nuna mana ka dinga yi wa imanin ka caji. Na tabbatar ko wayar ka ce kai waya wuni biyu uku baka caja ta, to batirin nan fa zai yi rauni ta yadda ba za ka iya kira ba za a iya kiran ka ba. To haka imani yake. Imani yana buƙatar kai kanka ka dinga daɗuwa a cikin karatun addini. Wallahi duk mutumin da baya samun ci gaba a cikin karatun addini, ko dai ka karanta da kanka ko ka je a karanta ka ƙaru, aƙalla a tuna maka abin da ka sani a da ka manta. Kullum kana ci gaba da neman ilimin addini, to kai ne imanin ka zai dinga haɓaka ya dinga samun ci gaba. Amma a ce karatu sai Ramadan kawai, wallahi wani ƙarshe daga irin wannan munasabar shi ke nan ci da majalis na ilimi, kuma sai dai Allah ya kai rai baɗi. Alhamdulillahi muna faɗa hasken sunna, wallahi babu abinda za mu yi wa Allah sai godiya. Kai bakinmu ba zai iya baiwa Allah haƙƙin godiya ba. Ka tambayi wanda suka san shekaru 45-50 zuwa baya, lokacin da kawai za ka ji ana cewa ana tafsirin Jalalain da Azumi. Haka mutum zai je ya gurfana, ana jan baki ana fassarawa, ana jan baki ana, wasu ma sauka suke. Kullum izo biyu ake, ba ƙarin bayani ba komai, har Azumin nan ya wuce ba za ka ji wani sabon ilimi ba, sai dai a ce maka kufaru makata wa gairuhu. Duk abubuwa da za a sun ƙare akan kufaru makata, ma'ana ba wani mai laifi sai kafiran Makka. Wani in ya sa alama, to wallahi sai dai baɗi, in ba alama ba zai iya tuna idan aka kwana ba. A cikin mutum 100 da zai je tafsiri, kawai ya je domin neman lada, amma ba tunanin ya samu wani sabon ilimi na addini ba. Allah ya taimake mu, abin ya canza zane. Aka ga musu majalis na tafsiri makaranta ce, wuri ne na neman ilimi, wuri ne da ake gane addini. Allah muna ma godiya akan wannan. To saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa liyazdadu imanan ma'a imanihim. Malamai suka ce wannan daɗuwar imani ko kuma wato ainihin saukar imani magana ce ta irin mu ga magarin mutane, amma su annabawan Allah kullun imanin su gaba yake ci, kullun gaba yake ci har su koma ga Allah subhanahu wataala. Allah sai yake cewa domin su ƙara wani imani akan imanin su, sai ce walillahi junudus samawati wal ard, rundunonin sammai da na ƙasai na Allah ne shi kadai. Ku duba Allah, inda Allah ya ga dama sai ce junudus samawati wal ard lillahi, amma sai da aka so magabatar da ma haquhu at-ta'khir, aka ce walillahi na Allah ne shi kadai. Junudus samawati wal ard, rundunonin sammai da ƙasai. Wato inda za ka gane wannan, za ka iya ganin wani magaucin addini ne, maƙiyin Allah ne, to amma ba shi da zaɓi saboda shi rundunar Allah ne. Allah sai yi amfani da shi akan wani abin da taimakon musulunci, ko ya yadda ko bai yadda ba. Irin wannan misalin suna da yawa. To Allah subhanahu wata'ala ya ce rundunonin sammai da na ƙasai nasa ne shi kaɗai. Mala'iku ne, ‘yan adam ne, aljanu ne, dabbobi ne, tsuntsaye ne, ƙwari ne, babu wanda Allah ba zai yi amfani da shi ba idan ya so. Ku duba mutanen Abraha, da me suka zo? Giwaye. A dai dabbobi da muke gani a zahiri, giwa ita ce mafi girman halittu da muka sani na jeji. Yanzu a tunaninka a ce an zo za a yaƙi waɗansu mutane da giwa, to da me ya kamata a taimaki waɗannan mutane? Ka ce to gaskiya sai dai aljanu, a samo manya-manyan aljanu, su ne za su iya maganin giwa. Allah bai yi wannan ba. Allah sai ya aiko ma waɗannan giwaye da mahayan tsairan ababil, tsuntsu wanda za ka ga cewa ƙaramin alhaki, ɗan abin da kamar ka hure shi da su Allah ya ɗanɗana ma rundunar Abraha kuɗa ta yi daga-daga da su tarmihin bi hijaratin min sijil, tana jifansu da waɗansu duwatsu daga gasashen taɓo da suka tawo da shi daga wutar jahannama. To ka duba wata ƙudura ta Allah, yanzu bakin tsuntsu ba zai iya ɗaukar garwashin wuta ba sai ya kone. To amma dan Allah ya nuna maka tafirin komai a hannunsa yake, tsuntsayen nan tsuntsaye ne masu rai, suka ɗauko gasashen taɓo ba su kone ba, bakinsu bai kone ba, ba su ji zafi ba, suka zo suka isar da shi inda aka yi musu umarni. Kai a tunaninka wa zai iya wannan in ba Allah subhanahu wataala ba? Ku duba ɗagawa ta Fir'auna, yace kai ya batse, yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi, kai yamina ya sha iska yace ana rabbukumul a'la. Duk ya kare wannan shakiyancin, aka ɗaga masa ƙafa sai da dubunsa ta cika. Allah bai aiko mala'iku ba, bai aiko aljanu ba, ruwan da ya yi gadara da shi yake cewa wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun, to wannan ruwan da shi Allah subhanahu wataala ya dammara shi. Shi yasa Ibn Abbas yake cewa aqwa junudullah al-ma'u war-rih, mafi karfin rundunonin Allah shine ruwa da iska. Adawa sun cika sun batse suka ce man ashaddu minna quwwa, waye kai mu tsananin karfi? Allah bai aiko musu mala'iku ba, bai aiko aljanu ba, iska yasa ta karaira ya su ta watsar da su. To saboda haka rundunonin sammai da na kasai na Allah ne. Wannan junudun kada ka ɗauke su sai a ayat, hatta ahwal, akwai al-ahwal akwai al-ayat. Al-ahwal su ne abubuwa wanda ba ka iya gani, farin ciki, baƙin ciki, ɗaukaka, ƙasƙanta, ɓacin rai, walwala, duk rundunonin Allah ne. Yanzu wani zai zo yi ma Allah fitsara, Allah ba zai aiko mashi wani abu daga cikin ayyan ba, Allah sai aiko masa ahwal. Kawai Allah ya lullube shi da ɓacin rai da damuwa da baƙin ciki, ya rasa inda zai sa kansa. Baka ga wanda yake dukan ka ba, ka ji kamar kai ta dukan kanka. Wa zai iya wannan in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala? Allah shi kadai zai iya yin wannan. To shi yasa da yace junudus samawati, kada ka takaita abun a wannan abubuwa da kake gani, ka ce halittu masu rai, hatta ahwal, abubuwa na halaye na yanayi, to duka rundunonin Allah ne subhanahu wa ta'ala. Yanzu akwai mutumin da idan Allah ya so kawai sai ya jarrabe shi da ciwon damuwa, ciwon damuwa, ga kuɗi yana da su, ga al'umma yana da ita, duk wani abin da ake so a samu na rayuwa Allah ya masa, amma sai a jarrabe shi da ciwon damuwa, kullum a cikin damuwa yake, kullum a cikin ɓacin rai da shiga hali mara daɗi yake. Shi ma ita wannan damuwar da ɓacin ran junudun lahi ne, runduna ce ta Allah. Shi yasa malamai suka ce akwai at-ta'dhibul badani da at-ta'dhibul nafsi. Allah ya azabtar da mutum a jikinsa ko ya azabtar da shi a cikin ransa. Wasu malamai suka ce at-ta'dhibul nafsi, raɗaɗinsa bai gaza at-ta'dhibul badani ba. Kai akwai wanda zai kwammace gara ma ya masa at-ta'dhibul badani da ya masa at-ta'dhibul nafsi? Allah ya kiyashe mu, Allah ya kare mu. To saboda haka Allah sai ya ce walillahi junudus samawati wal ard, na Allah ne rundunonin sammai da ƙasai ga baki ɗayansu, da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba, da wanda za mu iya hararowa da wanda ba za mu iya ba, don na Allah ne ga baki ɗaya. Wa kana Allahu aliman hakima, kuma Allah subhanahu wataala ya kasance mai zuzzurfan sani, ya kasance mai zuzzurfar hikima. A nan kamar Allah yana ce wa sahabbai, waɗannan mashrikan na Qurayshawa da suka hana ku shiga Makka, ko da suna da yawa, ko da suna da makamai, a ce yawansu ya ɗara naku, makaman sun ɗara naku, ba bin ƙarfin Allah suka yi ba. In Allah ya ga dama sai ya azabtar da su in Allah ga dama sai ya kashe su gabaki daya ba wai fin karfin Allah suka yi ba shi yasa suka hana ku shiga makka a'a kawai imanin ku Allah yake so ya tantance ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamizal khabitha min at-tayyib Allah ba zai bar masu imani akan abinda suke ba kowa ce ni mu'mini ne ni mutumin kirki ne shikenan a bata a rugubi Allah baya wannan Allah sai ya tantance an nuna wa duniya dama shi Allah riga ya sani Allah subhanahu wataala sai yace li yudkhil al-mu'minina kuma hakima Allah subhanahu wataala mai zurfar hikima ne kamar yadda muka faɗa lokacin da wannan abin ya faru ba wani daga cikin sahabbai da ya gano hikimar Allah a cikin wannan tunda kowa damuwa ta lullube shi manzo alaihi salam da kansa yace masahabbai ku tashi ku soke dabbobi ku kuyi aski ba wanda ya tashi wannan damuwar ba za ka iya kwatanta ta ba ba za ka iya kwatanta bacin ransu na wannan yanayin ba da sun san hikimar da Allah ya yi wannan wallahi dariya za su tsaye da farin ciki da walwala to amma Allah subhanahu wataala bai tsinka yadda su ba akwai wani akhar ban san ingancin sa ba wanda wasu sahabbai suka nuna damuwa malaman tafsiri sun kawo shi wasu daga cikin su suka nuna damuwa da bacin rai ya za a yi ai wannan manzo alaihi salam ya ce ina tambaye ku kun manta abin da ya faru a filin Uhud kuka shiga cikin wannan dimuwa ni da kaina nasa a dunga kiran ku kuka kifa a guje ba wanda yake sauraron wani kun manta wannan halin da kuka shiga sannan kun manta abin da ya faru a gazawatul azab Allah da kansa yake cewa zulzilu zilzalan shadida wannan halin da kuka shiga sallah ma ta kasa yiwuwa akan lokaci ku kwatanta wancan halin da wannan halin su da kansu suka ce mun gamsu Allah ya fi mu sanin daidai manzo Allah ya fi mu sanin daidai domin wa'ancan halayen da aka kwatanta sun fi hatsari akan wannan halin tunda wancan rayuwarsu ake nema a lankwame su kai tsaye wannan kuma bacin rai ne na an yi doguwar tafiya abinda aka zo domin shi bai tabbata ba iyakar kenan ba wanda ya zama ko da allura an soka masa a cikinsu ashe wancan tashin hankalin da damuwar ta fi wannan da kuke ganin cewa ainihin tashin hankalin da damuwa kuma ga alkhairin da Allah subhanahu wataala ya boye na farko Allah ya musu wannan tagomashin ko ba komai a ce sababbin wannan bai'ar Allah ya tabbatar musu su 1400 nan ya yadda da su wallahi wannan ya isa sannan kuma ga ganimomi da Allah ya tanada musu aka yi gazawatu Khaybar suka samu dukiyar da ba su taba samun irin ta ba aka zo aka yi gazawatu Hunayn nan ma aka samu dukiyar da ba a taba samun irin ta ba to me suka manta in duniya ce ga ta Allah ya bayar Makkan an je an yi umarar sannan imani ya dadu daraja ta karu a wajen Allah gaba aka ci ko baya an yi fintinkau kaga ashe ba wanda zai boye wannan hikimar a cikin bacin rai sai Allah subhanahu wataala sai yace li yudkhil almu'minina walmu'minat Allah yayi wannan dai domin ya shigar da mu'minai maza da mata jannatin wa insu aljannatai tajri min tahtiha alanhar wanda koramu suke gudana karkashin gine-ginen wannan ainihin aljanna khalidina fiha kuma su madawwama ne a ciki wa yukaffir anhum sayiatihim kuma domin Allah ya kankare musu laifukansu kankare laifi shi ake so mai yi wa dan adam a gafarta masa a duniya sannan ya mutu ya shiga aljanna amma anan sai aka fara ambaton shiga aljanna da kuma dawwama aljanna sannan sai aka kawo sababin samun wannan din malamai suka ce anan saboda a gaggautowa sahabbai farin ciki da walwala a cikin zuciya sannan wannan dan ya zama amsa tambaya kamar yadda na ambata a jiya wasu malaman tafsiri sun yi kaito lokacin da Allah ya ce wa manzo alaihi salam qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilai wa ma ana illa nadhirun mubin na karanta muku wannan ajiya munafukai sun yi farin ciki cewa to in har shi ma bai san matsayinsa a wajen Allah ba to akan me zai gayyato ni zuwa ga addinin sa, shi ma bai san makomarsa ba. Sahabai suka samu damuwa, to Allah da ya sauke li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik, sai suka ce hani allaka ya rasulullah hadha laka wa ma lana nahad, farin ciki ya tabbata gare ka ya kai ma'aikin Allah, muna maka murna, wannan taka sai ake bance, to mu kun me Allah ya tanada mana. Wasu malamai suka ce to sai Allah ya ce li yudkhilal mu'minin, kuma Allah ya yi wannan domin ya shigar da mu'minai mazansu da matansu aljannatai. Malamai suka ce domin akwai abin da ake kira alwasa'il, sannan akwai algayat. Wasila shi ne tsani da zai kai ka zuwa ga wani abu, gaya kuma shi ne abin da kake so ka isa zuwa gare shi. Ana ganewa? Yanzu a ce shigifarka ko ɗakinka yana yoyo, sai ka ce a nemo maka tsani da za ka hau. Tsanin nan ko na ƙarfe ne, ko na katako ne, ko na gwangwala ne, ko na mene ne, kai dai yanzu abin da kake so abin da za ka hau sama. Ba tsanin ne manufa ba, tsoho ne, sabo ne, a'a. Kai ko cicciba ka za a yi a ɗora, kai dai ka gyara ɗakinka, ba shi ne manufarka ba? To ashe kaga shi wannan tsanin wasila ne, ma'ana za ka yi amfani da shi zuwa ga abin da za ka je ka yi. Kana so yanzu misali a ce ka koma gida, kai yanzu damuwarka wannan wurin ka bar shi, da ka hau babur, da ka hau keke, da ka hau amalanke, da ka hau jaki, kai dai ka ganta a gida, ko ba shi ne manufar ba? To yanzu duk abin da muke yi yanzu menene babbar gayar mu? Allah ya saka mu aljanna ya tsayar da mu daga wuta, ba shi ne hadisin Mu'adh bin Jabal ba? Haula halu jannin, dukkan kuskus din da ake kenan. To Allah sai ce li yudkhila, duk abin da sahabbai suke yi roko suke Allah ya tsayar da su daga wuta ya saka su aljanna. To sai aka soma ambatan aljannan kafin wasila shi ne kankare laifukansu, wanda da shi ne Allah ya gafarta laifukansu. Ina fata muna ganewa. To Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa zai shigar da su aljannatai, wanda koramu suke gudana a ciki, kuma su madawwama ne har abada. Wannan gabar ita ce tafi aljanna daɗi, kafin kuma ridwanu min Allah. Malami suka ce mataki uku ne, ita aljanna kanta daɗi ce, to amma abin da ya fi ta daɗi kuma a ce khalidina fiha abada. Duk daɗin da za ka sha ya zama na wucin gadi, a ce kana kan wata kujera ta aski, wadda da an gama maka askin za ka sauka wani ya hau ai masa. To kuma wannan ofishin na mai aski akwai AC, kana ɗan jin daɗi, kujera na lila ka, ana zufa, kana jin AC nan, ana ma aski, kana cewa kamar dai kuwa za mu na kai gaba askin nan, domin kai gidanka ɗakinka kofanka babu. To ana gama askin nan, kana sauka kana fita, me za ka ji? Zafin rana. To duk wancan esin nan ta minti 15, ta minti 10 ana ma aski, yanzu da ka shiga ran duk za ta fi, ka manta da ita. To amma sai ya zamo inda kake wuri mai daɗi, an ce ba za ka fita ba har abada. To wannan ya fi wannan daɗin daɗi. Duk daɗin daɗi in ya zama na wucin gadi, to gurɓatacce ne. To shi ya sanya kwanciyar hankalin ‘yan aljanna a ce har abada. Har abada wannan daɗin ba zai ƙare ba, kuma ba tsufa, ba kawo maka kuɗin bil na wuta, kuma ba ɗauke wutan nefa. Allah ka datar da mu. Allah sai ce wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, kuma Allah subhanahu wata'ala yana kankare masu kurakuransu. Wannan gabar za ta nuna maka cewa duk darajar ɗan adam lallai sai ya yi ma Allah laifi. Wannan Abubakar yana ciki, Umar yana ciki, Usman yana ciki, Ali yana ciki, kai ahlul bai'a 1400 nan wanda ‘yan aljanna ne, Allah ya ce lallai kuma yana kankare masu munanan ayyukansu. Ma'ana ba wanda ya isa ya ce ba zai yi wa Allah laifi ba, baka isa ba, saboda dokokin Allah na a yi ko a bari ba wanda zai zamo ya ihaƙa da su. Kudu manzo alaihi salam yake cewa babu wanda zai shiga aljanna da aikinsa in dai tsagoran aiki ne na nayi ko na bari ba wanda aiki zai kai shi aljanna sabai suka ce ko kai ya ma'aikin Allah ya ce wallahi ko ni sai idan Allah ya lullube ni da rahamarsa da jin kansa wannan zai nuna maka gaskiyar abin da manzo Allah ke faɗa kullu bani adam khata duk inda dan adam ne sai kai kuskure akwai kuskuren ma da zaka yi shi wala Allah baka san kai shi ba wala Allah ilimin ka bai kai ka san ka za kuskure bane kuma wannan yana nuna mana tsagoran hakurin Allah subhanahu wataala ma ahlama Allah waye kai hakurin Allah subhanahu wataala hakurin da Allah yake yi da mu ya wuce yadda kake zato shi yasa Allah yake cewa walau akhidullahu walau akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba da Allah yana kama ɗan adam da abinda suke aikatawa na laifuka to wallahi ko ɗan dabba da take tafiya ban kasa Allah ba zai bari ba a yau dinnan ba jiya ba da za a nuna mana laifukan da muka yi ma Allah wallahi sai mun yi kuka a yau dinnan kuma dukkan ka tsantsan dinka saboda ahalolin da ake sabon ai ba abu ɗaya bane ba hannunka yana sabo kafarka tana sabo idanka yana sabo kunninka yana sabo zuciyarka tana sabo wannan biyar din a yau baka san sabon da suka yi ba da za a nuna ma wallahi sai ka rena kanka duk yadda kake ganin kai mai kwazo ne akalla zuciyarka zai kaka ce ni a sani na ban je ne wani abu na ba daidai ba da hannu a sani na kafata bata je ta taka tayi wani abu wanda ba daidai ba a sani na harshe na bai furta wani abu na ba daidai ba a sani na ban je da gangan na saurari wani abu na haramun ba to zuciyarka ka samu control akan ta da me ta zata wanda ba daidai ba da me ta sassaka wanda ba daidai ba ne ba za ka iya lissafawa ba to shi yasa kawai sai dai afuwar Allah da ita bawa yake tsira shi yasa kullum roƙi afuwar Allah da ita ake kaiwa gaci da ita ainihin ake tsallakewa ruwa Allah ka dace da mu to saboda haka sai Allah ya ce wa kana zalika kuma wancananka ya kasance menene wancananka dukhulul janna wa takfiru sayiat ko kuma ma ka hado tun daga can wato inzalus sakina saukar da natsuwa da Allah ya yi a cikin zukatan ainihin sahabbai da Allah ya musu ainihin wannan ta goma shin da kuma imani da Allah ya ba su dama ya dadu sabo akan nada da kuma kankare kurakurai da shigarwa aljanna to waɗannan babban rabo ne ya kai dan adam ya kai mai hankali duk abin da Allah ya kira shi babba wallahi ka natsu wannan girman sa ya wuce hankalinka in dai duniyar nan ga baki ɗaya Allah yana cewa bata kai fuffuken sauro ba yanzu ka tuno mutanen da kila kana kwafa gidajensu motocinsu matsayinsu kamfanoninsu duniyar da Allah ya shimfiɗa musu kana gani ya Allah ko ɗan wannan wani abin da yake take nan yana zaune zaman kashe wando yaga wata mota ta wuce Allah ko ɗan wannan yaga wani da sabon ɗinki ya Allah ko ɗan wannan ya wuce yaga wani kantame mai gida ya Allah ko ɗan wannan to wannan na unguwarka ko na garinka me kake zato a ce duk arzikin da yake duniyar nan gaba ɗaya amma Allah sai bai kai fuffukin sauro ba to amma Allah sai kira yi aljanna babban rabo ya kake iya tunanin aljanna ya kai bawan Allah hankalinka ba zai iya tunaninwa ba zan tsaya a nan an nuna min lokaci sai in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe za mu tsora a kai abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ban dai zai abubuwan gaba ɗaya ba na Allah ɗan maimaita ba zai tambaye sosai ba. Na tabbatar idan kun da ya karanta littafin mu na fiqhul malikiyya suna nuna cewa mai itikafi wato koda daukar ilimi na fiqhu misali ce zai dauko izziya gun malamai ta kadara a masallacin akwai malami da zaka koyi fiqhu ko ya koya ma hadisi sun ce wannan duk ba shi ake so mai itikafi ba. Mai itikafi abinda ake so ya shagaltu da shi karatun alqur'ani da zikirin Allah da kuma dukkan wani nau'i na ibada. Shi itikafi taskace kai ne domin fuskantar Allah tsantsa. Mutum ya dunga karatun alqur'ani, shi yasa ba za a so itikafi wai ka tafi da wasu ta za ku zan tafi da wasu littattafai ko zan yi wasu rubuce-rubuce, a'a wannan ba aiki mai itikafi bane ba. Amma ya halatta mai itikafi yayi magana da wani, ya halatta ya buga waya ya magana da wani, yadda ya halatta wani ya zo ya magana da kai. Shekarun zai koje mu ambata matan manzo alaihi salam sun kawo masa ziyara yana itikafi har ma ya tsaye da Nana Safiya. Kun ga lokacin da suka sun dan tattauna wasu abubuwa da manzo alaihi salam suka tafi da kai magana da mutum gaba da ka buga masa waya duk daya. Abinda bai halatta ba shine kana itikafi kuma kasuwancin ka bai yanke ba, kana itikafi kullun kana bugawa an kawo kaya kaza an sai kaza, a to mu ma mu sai haka ba gaskiya, in mun sai da kaza faduwa za mu a sai ya kara kaza, a to wannan gaskiya kasuwanci ka zo masallaci ba itikafi ba. Mai itikafi duk wannan ba zai yi ba. Mai itikafi ya halatta ya fita daga masallaci saboda bukata ta dan adam, bukatar nan ta dan adam bawali ko tsuguno, kai in ma ba za a kawo masa abinci ba ya halatta ya je gida ya ci abinci ya dawo. Na insha Allah kara mata yadda tana cewa nikan shiga gida ina itikafi domin bukatar dan adam, amma akwai marar lafiya a gidan bana ma cewa ya jikinsa sai ina kan hanya zan koma zan fita sai in ce ya mai jiki sai in wuce. Ma'ana kenan kaga mai itikafi ba zai je dubiya ba ko wani jaje ko abin da ya kamata, ko wani abu ya faru ka je domin tsuguno a gida ko don cin abinci kawai sai ka yi abin da za ka yi kamar Nana Aisha take yi kana fitowa a sheka zai faru Allah kiyaye sai ka wuce. To amma a ce wai an haɗu ana wata faɗakarwa wannan bai daga cikin sunna bid'a ce, kuna itikafi a ce wai kun haɗu kuna wata muzakara ko kuna wani raba takara wannan bid'a ce. Bai itikafi kai sai dai ka karatun Qur'ani ka kai kadai shi ma wancan ina sa mai na raba takara kuma kuna itikafi, ai ba group discussion aka shigo don a yi a cikin masallaci ba. Yauwa ibada kawai ake so ka shagaltu da ita, zancen wani abubuwa kuma na karanta jarida wannan duk ba aiki mai itikafi ba ne. Wato na shagaya muku wani abu da labarin jarida da labarin rediyo, muhimmin labari ba sai ka bata lokaci ba kyauta za a faɗa mashi. Wani ya je wanda bai san kiman lokaci ba minti 30 yana sauraron ƙasa kaza, minti 20 yana duk ya bata maka kansa lokaci, to kana nan zai dunkule kai wani kasa abin da ya faru kuwa ai an yi kaza da kaza, sai ka ce to shikenan kai yanzu ya faɗa ma a minti 1 kuma kai sai bin din lokacin ka kai. So mai itikafi ka dauko jaridu ka zo masallaci da to ba itikafi ne ka zo wani abin ne daban, to ka dai sani itikafi kawai ana keɓantuwa ne da ibada zalla ba wasu abubuwa da suka shafi rayuwar duniya ba. Kamar yadda na faɗa in wata bukata ce za ka iya buga waya a gida a gaisa da mutane za su iya bugo maka waya kuɗin cefa ne ya ƙare, ka buga waya ka ce a ranta maka ko a je a ranta wani, wannan duk ba wata matsala. Kamar yadda nace tunda har matan manzo alaihi salam sun zo sun tattauna da shi na wasu abubuwa, to da a zo ku tattauna da ka buga waya akan wata bukata wannan duk ɗaya ne kawai marabi dai wancan yana nesa wannan kuma yana kusa da kai, to amma ba abin da ya shafi kasuwanci ko tambayoyin wasu abubuwa na duniya ba. Allah ya dacar da mu.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
tambaya gaba uku. Gaba farko ya halatta kai wannan azkara din ka kai goshi, ya halatta. Gaba ta biyu menene ta biyu ma? Oh, ina jin masu tambayen wal Allah ba sa zuwa da rusul da ku sheda ne, ina jin ba da dadewa ba na ambata muku ra'ayin malamai kusan guda uku akan wannan. Ba zan bata lokaci ba ka koma ka saurari tambayoyin da muka yi a baya a wannan gabar.
Allah ya yi ta na aikin malamai ya yi maka safiya da dalilin da su da kuma 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 da ai sallama fi da ki soji ina da ki a cikin sallama ko barka ne to ina bani da kuma yau da sallama ne to ko sun sama ta cikin sallama to sallama ne ko ba ku a cikin da yake idan ku ya zo in da kake da ba sallama ba da ka kula shi ago.
Ina jin muhimmancin sallama yake magana ba sallah ba ko? Tambayar sa yana magana kaman ayyo mutane nasiha akan muhimmancin sallama. Yawa gaba ta biyu kuma in mutum yazo bai sallama ba wai an akwai hadisi da yake kar a kula shi. Gaba tambayar sa ta farko malamai suka ce yin sallama sunna ne. Mayar da sallama kuma wajibi ne. Wajibi ne in aka yi maka sallama kamar amma kai da zaka zo sunna ne kai wannan sallama. Wannan yana daga cikin haƙoƙin musulmi akan musulmi wanda hadisi ya zana a wani hadisi an bace biyar wani ma ainihin ya ambaci shida. Galibi abubuwan da yake faruwa ba karatu muke kulawa mu yi ba. Abubuwa ne kawai dai muka saba na gargajiya an saba a ce barkanku dai kohonku ko ahuwanku ko abin da ya kama da wannan. Wani ma zaka ce shi assalamu alaikum sai ta barka dai. Kaga yanzu in yi maka wannan yanzu kalabin sa bashi bai sauke haƙi ba. Tunda kai da kace assalamu alaikum yanzu kai kai sunna da aka dora ba shi yanzu wajibi sai ce alaikum assalam sai ce maka barka dai. To kaga yanzu shi akwai haƙi da yake kansa. Yan uwa sallama tana daga cikin abubuwa masu muhimmanci. Manzo alaihi salam a wani hadisi yake cewa ba za ku shiga aljanna ba sai kun so juna. To kuna so in sanar da ku abinda in kun yi za ku so juna sai ce to ku yaɗa sallama a tsakaninku. Ana so sallama ta zama ta yaɗa. Akwai man hadisi da yake nuna cewa ka yi sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba. Akwai masu wata bidi a zamanin nan in ya zo gun musulmi sai ya ƙare masa kallo ya ga cewa na layin sani sannan yi masa sallama ko ba in layinsa ba ne. Wannan bidi a ce a cikin addini. Gara a ce ka kyautata masu zaton musulmi ne Allah ya kiyaye ba musulmin ba ne ka yi masu sallamar daga kuskure ka ƙi masu sallamar ka zaci su ba na kirki ba ne ba. Asali a wajen kowane musulmi nagarta. Asali kowane musulmi mutumin kirki ne sai in ya yi abin da ya zubar da wannan kirkin nasa to sai ya masa hukunci ainihin akan wannan. Sannan wancan da yake ta akwai hadisi da yace idan mutum ya sallama ya ki yin sallama kar a kula shi ban san shi ba. In ma akwai hadisi da ya amince wannan ban sani ba. Asali da aka sani a musulunci shine a ba da zakka a hannun sa'i. Shi yasa Allah da ya zano mutum takwas da za a ba zakka innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa min sabil. To al 'amilina 'alayha sune su'at wanda ake turawa su je su karbo zakka ko ta dabbobi ko ta amfanin gona ko ta kowane irin abin da ake bada zakka kai wannan shine asali. To amma da mutum zai ba cancantacce daga cikin takwas ɗin zakka zakka sa tayi bambanci shine yanzu idan ka dauki zakka ka bai wa sa'i ko ta amfanin gona ko ta kudi ko ta dabbobi da aka je sai ba a saka zakkar inda ta dace ba to kai ka fita sumul zakkarka ta yi sabani in kai ka fitar ka bada inda bata dace ba ana bin ka bashi ina fata an gane to saboda haka asali shine a bada a hannun su'at sai dai ni abin da nake bada shawara irin wannan ko in ce abin da kan bada fatawa irin wannan in ka zama mai kuɗi da talakawa suke kewaye da kai mabukata kuma kana da tabbacin cewa wallahi in ka bayar abun ba zai zo gare su ba kuma su dinga ganin ka wani ƙware ƙware azzalimi marubuci to ka ɗebi zakar musamman ita na da yawa ka bada wata a hannun su'at da za a kai wata kuma ka raba musu waɗannan makotan naka saboda malamai sun ce hikimar zakka da aka ce mawadaci ya ba wanda baya da shi domin a samu fahimtar juna a samu ƙaunar juna tsakanin masu shi da wanda ba su da shi to sai ya zamo cewa in ka fitar da zakkar a matsayinka na mai kuɗi duk talaka wannan na area ka makotanka sun san kai mai kuɗi ne kuma kun san mu ba mu fayayyin fa alheri ba in ba zakkar nan ba wallahi wani sai ya shekara bai yi ma makocinsa ko dan uwansa wani alheri ba in ba zakka ba to sai ya zamo sun gamsu kai mai kuɗi ne kuma zakkar nan ka fitar kila ka fitar da miliyan 10 ka je ka bayar su kuma suna ta sa rai su ji wace zaka fitar da zakka mudus ba samu ko kwabo ba bana haka baɗi haka to ko dai sai maka hukunci ba ma ka fitar da zakka ga baki ɗaya ko kuma kai mamugunci ne zakkar wani wuri can kake kaiwa baka ba su amma idan ka raba ka ba da wani abu a hannun su'at su kuma ka ɗan yayyafa musu wani abu to kaga alhamdulillahi za a samu wannan hikima ta musulunci ta ƙaunar juna da kuma ainihin ganin kai mutumin kirki ne Allah ya dace da mu
to wannan shi addu'a kake yi ne